بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الذين لهم إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أجلت والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ونقول وأن سبحانه وتعالى في قال داود مسلم ونمتا بالفرمة من درجة وتربي الأول بكما يوم جوني قوان نمتا هجرة ما أيدي عليه الصلاة والسلام ودايا لكي يجد الصلاة والشدة واندا قصم ونشين مجيدي لفرقه واندا مكحذرتا أشكي ونمتا بالبركة karkashin gayyatar aminu ne malam Usman wanda kuma aka sani daga suna diwani. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya bashi ikon kaddamar da wannan taro ba don komai ba saboda kauna ga ma'aiki alaihi salatu wassalam. Muna roƙo a gare shi Allah ya bishi fatahi da kuma sauran yan uwa da abokanai da aminai domin ci gaba da harkoki irin wannan na ma'aiki alaihi salatu wassalam da faɗaɗawa a cikin wannan gari na Damaturu, wanda alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala gabaninmu shigo cikin garin Damaturu da yawa suna jin kunyan su yi taro irin wannan da sunan ma'aiki alaihi salatu wassalam. Domin challenge ta ko'ina a gidan rediyo, a gidan TV, sai kushe ma'aiki sai aibanta maulidi wanda baki ne tsura babu ilimi da karatu da basira, wanda kuma da ikon Allah subhanahu wa ta'ala da fadlarsa sai ya dawo waɗanda kuma suke kushe maulidi ya zo ya kasance suna jin kunya su fito a gidan rediyo ko kuma su fito a gidan TV su aibanta ma'aiki ko kuma su kushe maulidi, saboda akwai wasu a ƙasa waɗanda take za su fito su yi shi martani su yi su raddi, wanda wannan raddin da martanin kuma ba zai musu daɗi ba, zai mayar da su ba makaranta ba ne, su ba masu ilimi ba ne. Cikin wannan ne wani ya fito a cikin masallacin Juma'a a wannan gari yake cewa yawancinmu muna kushe maulidi al'adi. Shehu Islam Ibn Taymiya ya ambaci maulidi, ya yabi maulidi a cikin littafinsa Iqtida'us Siratil Mustaqim, wanda aƙalla mu ba wa masu yin maulidi. Sai kadi wannan magana ana tabda ta da ikama ta salla, da aka gama salla sai aka yi shika ta a kan cewa ya zai ce Shehu Islam da kansa Ibn Taymiya ya yi maulidi, ya yi masu yin maulidi, shi yana so ne ya ce Ibn Taymiya ya ce maulidi yana da kyau, ko kuma yana so ne ya ce maulidi ba bid'a ba ce. A kan wannan dole suka tashi ya janye wannan batu cewa shi ba haka yake ba. A kan wannan shi ne muka rubuta risala ta Shehu Islam Ibn Taymiya a Ilimi Nabawi, wanda a ciki muka kawo nassi daban-daban guda biyar wanda bayanansa ne cikin littattafansa daban-daban a wurare daban-daban, wanda ya zo ya yi a kan cewa a kan maulidi babu inda alal islam cewa kwata-kwata mawuyi ba tare da wani wasu sharuta ba bai hadisa ba in da wani wannan magana. Wannan shi ne shehu su malamin da suke yi da suke takama da shi. Wanda shi maulidi ko ba komai hadisin da ya zo a cikin sahihu muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi ranar litinin aka ce shi me yasa kake yin azumi ranar litinin sai ce za ka yawmu litu fihi wa yawmu litu fihi a ranar ne aka haife ni yace farko ma ya ambaci haihuwa ya kaddamar da haihuwan akan litinin a ranar aka haife ni yace kuma a ranar aka aiko ni zuwa wannan al'umma. Kaga ya ambaci haihuwarsa da farko. Wannan yana nuna cewa in har ma'aiki zai yi azumi to in girmama ranar da aka haife shi kuma azumin nan ba yana yi kawai cikin watan Rabiul Awwal ba yadda muke maulidi a Rabiul Awwal a azumin nan yana yi a dukkan litinin ne duk sati wanda in ka kirga za ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara yana yin azumi kusan guda 44 yana yin azumi guda 44 a shekara saboda farin cikin haihuwarsa. Abinda yasa muka ce guda 44 a kowanne sati yana yin azumi guda 4 saboda haihuwarsa. Idan ka haɗa kuɗi so 10 zai baka 40 tunda muna da wata 10 a shekara. Wata 11 yake yin wannan azumi saboda haihuwarsa. Kana da 44 kenan yake yin azumi saboda farin cikin an haife shi a ranar da shi. Wanda kuma an cire watan Ramadan ne a saboda ranakun Ramadan gaba ɗaya yana yin azumi saboda Ramadan. Amma a watanni 11 yana yin azumi ne saboda haihuwarsa duk ranar Litinin. Kaga ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi wa kanshi maulidi so 44 a shekara sai wani ya zo ya ce maka ka yi so 1 rak a shekara ya ce maka bid'a ce. Hadisin ma'aikin cikin sahihu Muslim shi za ka ɗauka ka yi aiki da shi auko kuma ra'ayin shi kawai. Inda babu wani dalili kafiniya cikin Qur'ani duk hadisan ma'aiki babu wani dalili sai wannan hadisi kwaya ɗaya rak kawai ya wadata. Sai dai idan mutum zai zo ya ce zai cire kiyasi a cikin al-adillati shar'iyya cewa Qur'ani hadisi ijma'i qiyas sai dai ce zai cire qiyas kai hadisin zaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun wulidtu fihi bai kai ma ayi qiyas a kansa ba nassi ne fi mahalli nizai nassi ne aka samu karara tunda manzo yayi nassi akan cewa yana yin wannan azumi saboda a ranar haka ba bukatar a ce an kiyasta shi da wani abu daban. Haka nan ku duba jalalar Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari idan ya kawo hadisi ko da ba a karkashin sharuddarsa ba abinda malamin hadisi ke ce ma al-mu'allaq al-hadith al-mu'allaq in ya kawo al-hadith al-mu'allaq ma'awwal al-isnad minhu yutlaqu ولو الى اخره معلق اذا يكاو حديث معلق فكودا با كركشي شروط السبع wannan hadisi ko allakin yana dan ji da shi yana dan ji da shi ana ji da shi inda wannan hadisi ba shi da tushi ba shi da kima to ba dai ambaci shi cikin sahihi bukhari a matsayin muallaq ba. Wannan shine abinda malaman hadisi qatiba suke magana akan to a cikin sahihul Bukhari ya kawo hadisi mu'allaqi cewa a ranar Litinin da aka haifi ma'aiki alaihi salatu wassalam Abu Lahab wanda Allah ya yi nassi shi dan wuta ne a cikin Qur'ani tabbas ya da abi lahabin wa tab فأغنى عنه ماله وما كسب سيسلى نارا ذات لهب سيسلى نارا ذات لهب وانت ألا يي نفسي شي وأبو لهب تموتني جدا وانا النفسي إمام البخاري يكاو وانا حديث المعلق يشهد أكا كاو نشي بشارة أن هايتي ما هايتي عليه الصلاة والسلام sai yace da wacce ta kawo bisharar ita ce suwai ba yace ke kina enta a dalilin wannan ku ji sosai sai ranan litinin Abu Lahab ba a masa azaba a cikin ta sai ranan litinin shine wani malami yake timbazi da fiki gargadin wannan yake cewa kenan Abu Lahab yayi farin ciki na rana guda litinin saboda an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi farin cikin ranaku bakwai gaba daya zaki duk da shi kafiri ne an yi nasu shi da wuta ne za a dauke shi azaban gaba daya to duk wannan magana duk da shi dan wuta ne an yi nasu karara ko yaro garini ka tafi shi ne fassarar sa ya tsada naran zata da hadin sai shi sai shi da wuta me kuni zai fassara ma Allah ya ce Abu Lahab zai shiga wuta to da yayi farin cikin ba litilin kadai ba litilin talata laraba alhadis kuma asabar lahad kwanaki bakwai nan gaba daya da yayi farin ciki da za a dauke mishi azaba gaba daya cikin wuta dan me saboda darajar mu sallallahu alaihi wasallam saboda haka wai yaushe ne wai za ka zo ka nemi dalili ni ina ganin ma wai a fito ko a gidan rediyo ko a gidan TV ana ta can baya baki ana neman dalili ba da shi dai menene abin neman dalili kai inda babu wannan hadisi na zaka yawmu wa yawmun istufi babu hadisin enter da suwai ba da ake duk a ajiye su in babu suma babu ma nasi ba hadisi ba aya ba komai ma yaushe ne za a hana ka ka yi murna a kan aiko manzo da aka maka idan abokinka ma ya zo daga wani gari za ka yi farin ciki ka yi murna eh abokinka ya zo kai a wani gari ba a wata duniya ba ko kowai wani abu a wani gari ya zo za ka yi fari balle a yi ko maka da ma'aiki alaihi salatu wassalam su kutum ya zo wani duniya a ce ba za ka yi fari ba da da'awar cewa ba ka da nasi ba ka da dalili wannan shi ne shi abin da ya faru a Lagos wasu kiristoci waɗanda suna makwabtaka da wani masallaci na ɗan izala sai waɗannan kiristoci suka ga dukkan sauran mutane ana ta buki ana ta tafi ana farin ciki ana wa'azi suka ana ta karatu cewa an haifi ma'aiki cikin wannan wata to sai waɗannan kiristoci sai suka ce wa makwabtansu ɗan izalan nan wai me yasa muna gani sauran musulmai duk suna yin bukukuwa saboda cewa a watan da aka aiko ma'aiki annabin su me yasa ku ba ku yi shikenan sai suka ce a'a mu ba za mu yi ba saboda babu dalilin yinsa sai kiristoci nan suka ce a'a annabin ku su fito sai ya fito ya ce muku ku yi mun farin ciki za ku masa to kudu wa da Allah wai abin da arnema da hankalinsa ya gane cewa ayi wa manzo farin ciki a yazo duniya ya kawo alkhairan duniya gaba da cikin wannan wata baya bukatun wani dalili amma a ce musulmi ne da awar sunna a ce ya kasa fahimtar abin da arnema da kwakwalwansa da tunanin hankalinsa ya kai to saboda haka da ke yanayin lokacin da ake ciki dama na ci dan takaitawa zan yi amma abin da zan kara akan wannan shi ne wata aya ce a cikin Qur'ani wanda idan na fassara muku ita wato za ku gane cewa babu wani ma mutumin da bai san waye ma'aiki ba bai san darajar ma'aiki ba kamar wanda yake shedan shi da su wato kuma ma bai ma san wane ne ma'aiki ba wannan aya ita ce inda Allah subhanahu wataala ya bada qissar annabi Isa alayhi salam annabi Isa al'ummar da suka ce hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-samaa ubangijin kan zai iya aiko mana da wani tebiri na abinci ko babban kwano a cike da abinci zai iya aikowa a wata riwaya hal tastati rabbaka an yunzila alaina ma'idatan min as-samaa wata qira'a zaka iya sa ubangijin ka ya saukar mana da babban babban kwano mai cike da abinci mun tashi saboda wannan babban maganan da al'ummar su suka faɗa sai annabi Isa ya ce qala ittaqullaha in kuntum jama'a zai sa ku ce haka yanzu wannan maganan shi ne za ku so ku gaya mu cewa za ka iya sa ubangiji da kuma kike ka zai yi akwai abin da Allah ba zai yi ba me yasa jama'a ku ce haka ne qala ittaqullaha in kuntum sai suka ba da uzurin su a'a da muka ce zai iya din wai ba muna nufin ko ba zai iya ba ne a'a muna da bukata da abin da qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin qala isa ibn maryama yace to na gamsu da dalili ko muke shi daga cikin wannan abin da za a yi za a saukar yidu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna san da cewa wannan abin da ka zo da shi din gaskiya ne ku samu tuma'anina na imani cewa lalle abin da ka zo da shi gaskiya ne wani adama an kar sadaka na kuma mu san da cewa lalle abin da kake fada gaskiya ne zukatan mu su samu nutsuwa wa nakuna alaiha min ash-shahidina kuma za mu yi shaida cewa annabi Isa alaihi salam gaskiya ne annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi duk wanda yace bai yarda da annabi Isa ba mu ne shaidu akan annabi Isa gaskiya ne dan haka ne muka zo muka nemi wannan ma'ida ya annabi Isa ya gamsu da dalilan sai yace qala Isa ibn Maryama annabi Isa sai yace Allahumma rabbana ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama'i ka saukar mana da babban kwano a cike da abinci takunu lana aidan li awwalina wa akhirina ranan da aka saukar da wannan babban kwano na abinci dake wata mu'jiza ce babba aka saukar da wannan ranan ta zo ta kasance mana ranar idi sannan idin nan ba wai ga wayanda aka saukarwa wannan ma'idan kadai ba har wayanda suka zo daga cikin nasara ila yawmin qiyamati za su ci gaba da idi a wannan ranan cewa a ranan aka saukar da katon kwano na abinci da duwa abin da Allah ya sa ranan da fata saukar da abinci kawai aka mai da ranar ba wai ranar maulidi kadai ba aka mai da ranar idi mun san maulidi abinda muke wa maulidi bai kai idi ba yi saboda yanzu a maulidi nan ce idi zaka yi kaji ko zaka yi dabba ka yanka zaka yi wa matanka kayan sallah zaka yi wa yara kayan sallah zaka yi wa kanka kayan sallah ayi ta ziyarce ayi ta bukukuwa iri iri aga mutanen mu a maulidi in dai ba kamar irin su ne zuguri ba mu dai ana ai ba a yi ai to mun yi dumoshin din maulidi ne haka ya kamata a dinga yi wa maulidi mai fi cancanta a yankawa rago fiye da laila maulidi ya fi cancanta a yankawa kaji fiye da azumin sallah saboda haka
abincin da aka saukar abinci duk irin dadin abinci komai irin kansa in kaci ba zai wuce awa gubu ba cikin ka zai zama kashi zai zama rikice zai zama obewari to abin da idan kaci shi baya wuce awoyi guda kudu yayi istiya ya daina amfani kai ma da kanka ma wanda kaci din baka bukatar sa saboda haka zaka je wani gu me kazanta ka je ka zubar da abin saboda baka bukatar sa wannan abin ya cancanci a mayar da ranan da aka saukar da shi idi amma manzo Allah bai cancanta ba to saboda haka in kai tunani ne sufi zaka ga cewa harkan idalanci da kushe maulidi da aibanta maulidi yahudanci ne tsantsa wanda ana so a raba sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ba zan muku bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu ba yanzu lokaci ne da ya kamata farko ku san da wai dan me ake maulidi menene dalilin wannan shi abin da aka fito saboda haka shi maulidin ai riga ya an yi shi saboda duk wanda ka tambaye shi me ya kawo shi ne zai manzo Allah ne saboda jiya ya zo nan ne amma yau da aka ce a kofar diwani ana gayyatar masoya manzo Allah eh zo a kofar diwani za a yi maulidi eh zo to zuwan naka kawai gunda ake maulidi to shi ne maulidi kawai a gama komai ko ba a karanta diwani ba ko ba a yi karatun Qur'ani ba ko ba a karanta hadisi ba ko ba a ce komai ba to saboda haka kullum muna fada ba dan matsaloli da muka zo muka samu ba a cikin wannan gari shekaru zuwa biyar din nan duk su da muke a zuwa Allah ya yaye su da zuwa wannan lokacin wallahi ta sai duk wanda yake cewa muri ki ji amma ɗayan sa ya sanyi muri ji a gaba ɗayan sa za su gayyato muri baya so sai a yi kuma ana dab da haka ya zai kasance sai wanda zai hujjoji tsantsa dalilai tsantsa kuma za mu nemi muƙabala ma in akwai wanda ya isa ya zo a tattauna da shi haka kuma ba aya ba hadisi ba dalili kawai a ka kawai a tattauna saboda haka zan takaita a nan muna tare da malam Buhari nan da shi zan warware ya mana bayani akan manzon Allah ko a tsara shi ko a sami shi ko wannan dalilai din da na kawo wanda zai kada wa matasa sai zaburar da su a kan cewa wai ba kai ko wani yara kananan nan ba suna so su nemo kara su kakkafa a kofar gidansu su sa zaye su ce maulidi ake ko wanda yaro karami a kofar gidan da yake ko ba komai an kakkafa kara dan wa aka kafa dan Allah
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.